Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM, sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Daula Salim tare da ni Safinatu Sadisu Dangi. Yau bi ga watan Yulin shekara ta 2018, kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa, yau zamu ci gaba da mode maudu'in da muka kamo da makon da ya wuce akan fadin kananan yara da manya ke yi musu.
Wannan labari da kika bada, idan da uwar a ce tana jan yarinyar nan a jikinta, rana na farko daga ya fara ba su raken nan, tun daga kan ba su raken, za ce mama idan muka fita guri kaza mai rake ya ba mu kaza yayin kaza.
Yanzu gaba ɗaya an kawo misalai da abubuwa da dama. Ku abin da kuka gani kawai ita macen da ita kadai take da haƙƙin sa ido akan yarta ta kare mata mutuncinta. Sakacin namiji yafi illa akan sakacin mace.
To za ku ji ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Abdullahi ta yi da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Sannan za mu ba ku dama ku bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinka akan iyaye da yadda za su kare yaransu daga tarkon marasa imani, wato masu yi musu fyaɗe.
Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafin abokantaka na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To sakon farko a yau ya fito ne daga siya daga
Daula. Yau dai ko baki sha kofi bane, ina ga kofi bai shige. To a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganin ku wace rawa muke takawa a matsayin iyaye don ganin mun ceci ƴaƴanmu ƴan mata daga fadawa tarkon masu yi wa kananan yara fyaɗe ta ƙarfi ko ta hanyar lallabar su da abin hannunsu. Ga yadda ku amsa mana.
To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Siyanu Gumel Zangon Daura, inda yake cewa taya iyaye ba da tarbiyya kyakkyawa tare da ilimantar da su da kuma kulawa da ta dace da su, su ne kowace zai sa a kauce daga fyaɗe.
Sai Musa Maina Kandila Bukar ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yau da gobe abinda zai kara wannan abu shine kawai addu'a da tarbiyya.
To sai Isa Kofsi a Sarara, inda yake cewa to fatanmu dai Allah ya bamu ikon tarbiyyar da ƴaƴanmu a bisa turkin gaskiya.
Sai Jabir Yahaya Muhammad Kadisau, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ya kamata masu wannan abin su daina, domin su ma idan fa aka yi musu ba za su ji daɗin hakan ba ko kaɗan.
Sai Abubakar Yakanaji Bauchi, inda yace yau da gobe ai sai dai mu ce Allah ya tsare iyalanmu daga miyagun mutane, domin duk inda ka bi su kuwa za su sake wata hanya daban domin ganin sun cimma burinsu.
Sai Kinunu Sani Yunusari ya ce salam filin yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kare mu daga fadawa irin wannan tarkon, amin.
Sai Alhaji Malam Yusufari daga jihar Yobe, inda yake cewa al'amarin yi wa yara fyaɗe ya zama ruwan dare, domin mu ma a nan garin Yusufari an samu wani malami ya yi wa ɗalibarsa fyaɗe a makarantar kwana ta secondary ta GGSS Yusufari.
To Allah ya sauke. Sai Badamasi Baki ya ce assalamu alaikum yau da gobe, gaskiya ko shakka babu matsalar wa yara fyaɗe, duk wanda aka kama da wannan tabi'a a yi masa hukunci mai tsanani sosai, wanda duk mai wannan tabi'a ya ji hakan to shi ma zai ji tsoro sosai da gaske.
Sai sakon Abubakar kawo girgiri inda yake cewa hakika wannan matsala ta yi wa yara kanana fadi abin sai dai sai kara ta'azzara yake yi domin kuwa ko kwanan nan wannan mummunan al'amari ya faru tsakanin malami da dalibarsa a cikin garin Guru dan haka shine muke roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in baki daya amin
amin sai Maryam Aminu Kano mai da garku tace assalamu yau da gobe tabbas kun tabo bangare mai muhimmanci da fatan iyaye za su zama masu tantance kawaye da ƴaƴan su ke mu'amala da su kuma su daina yawan dora musu talla su kuma dinga fadakar da su kan illar fyaɗe
to sai sakon Shehu Adamu Rujau inda yake cewa to hakika bai kamata a ce ana samun communication gap tsakanin iyaye da ƴaƴan su ba ya kamata a ce iyaye suna bibiya tare da yin diddiki halin da yaran su suke ciki lungu da sako ba wai su dinga yin baris ko nuna halin ko ina kula da su ba
sai Mansur Baba Wuro na fada yace salam filin yau da gobe ikon Allah ta hanyar koya musu tarbiyya tare da fadakar da su illolin da ke tattare da yin hakan da fatan za ku tashi lafiya tawagar yau da gobe
To sai sakon Yahuza mai Arsenal inda yake cewa yau da gobe mafita daya ce a duk lokacin da zamu aika ƴaƴanmu musamman mata mu tabbatar an hada su da yaro mai wayau
Sai Jibrin Umar Nabasa yace hakika muna da gaggarumar rawa da ya kamata a ce mun taka dangane mun kare ƴaƴanmu fadawa cikin irin wannan mummuna aqida maras asali balle tushe
To sai sako na gaba daga Usman Yusuf Gambo inda yake cewa yau da gobe matakin da ya kamata iyaye su dauka shine sa ido a lokacin da yara suka kama hanyar tafiya makaranta da dawowar su sannan kuma lura da su a duk sanda aka aike su a cikin anguwanni
sai Suleiman Abdullahi Gamji yace gaskiya hanya daya ce iyaye ya kamata su bi dan kare ƴaƴan su daga fadawa wannan taukan wato kula da yaran su sau da kafa
to sai sakon babe mai fada Isa Mutu inda yake cewa a ba su tarbiya ta kware ita ce kadai zai fishe su
Sai Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe farko dai mu yi addu'a sannan mu hada sa ido akan yaran mu in muka yi haka insha Allah zamu samu saukin yi wa yara fadi domin abin yayi yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa
To sai sakon Yahaya Abubakar inda yake cewa yau da gobe ba komai bane face talla shine hanyar farko na bacin ƴan mata a yanzu
Sai Binta Women Leader Doguwa tace roƙon Allah a koyaushe tare da saka ido akan yaran mu inda suke zuwa da kuma waɗanda suke mu'amala da su a waje. Fatan mu dai Allah ya kare mana zuri'an mu daga waɗannan azzalumai masu lalata yaran al'umma.
To amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Zainab Ibrahim Musa Wada inda take cewa assalamu alaikum yau da gobe. Sai ya assalamu alaikum yau da gobe sai Allah to ko shakka babu wallahi tarbiyyar ƴaƴan mu mata a halin yanzu wallahi tana cikin wani hali na aljannar waina sama zafi kasa zafi ko watan fatan mu dai shine Allah ka bamu ikon tarbiyyar da ƴaƴa mata amin ku tashi lafiya in tawagar yau da gobe
to mun gode kwarai to idan muka koma shafin mu na Twitter @SY mai lange-lange yace kamata yi mu kula da ƴaƴanmu ta hanyar sanin inda suka fito da kuma inda za su sannan kuma mu rinka biya musu bukatun su gurgurdan hali ba tare da bari har sai sun kai ga nuna sha'awar kayan wasu ba
to sai @Musa Hadarin Asba inda yake cewa yau da gobe sai Allah gaskiya wannan tambayar ta wuce sani na dan haka sai dai mu saurari iyaye domin kuwa ana cewa ba a tambayar kaza hanyar rafi
To mun gode kwarai a cigaba da turo mana da sakonni. To Daula kin ji dai wannan maudu'in kaman wancan satin da ke da Usman kuka fara shi. Eh yanzu kuma muka ci gaba. Ai yanzu dai muna magana ne akan fyaɗe da ake yawan samu yanzu da yayi ruwan kamar yadda masu sauraron mu da yawa suka ce ya zama ruwan dare yanzu. Wanda abin mamaki zaka ga babban mutum wai dan shekara 60 yayi ma yarinya a shekara
10.
Goma ma yayi yawa. Ana magana kananan shekaru wannan abu gaskiya abin takaici ne, abin bakin ciki ne
gaskiya. Kam kaman yanda ma kika ga ana aika mana hatta wata kan abun mamaki yana faruwa har a makaranta. Kin ga yanzu cikin mutanen da mun samu mutane biyu da suka yi maganan cewa a makarantar secondary.
To yanzu kaman yadda muka ce muna jiran kuma sauraron mu ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wannan maudu'i namu na yau. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 2022025655. Mun ma fara samun
kira.
Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam.
Yawa da wa muke magana?
Kina ta shugaba Iliya ne kanti da shayi a tarayyar Najeriya da cikin daura.
To mallam shugaba Iliya muna jin ka.
Hakikan na ji maudu'in da aka dauko mai muhimmanci ne wannan. Amma abin da muke gani tunda abubuwan da a makarantar ma ba su yi ba, to ya kamata iyaye su je na tsora yara talla. Kuma ya kasance kai uba ka dauki ƴaƴanka abin da yake ya zama wajibi a kanka, ka ciyar da su, ka tafasar da su. Ko ni wanda aka tsora ma a wuyan kai kasance ka kammala uwa ta ba yaya.
To mun gode kwarai mallam Iliya.
To wani kira nan.
To da fatan dai za ku tsaya lafiya, muna biye da ku.
Assalamu alaikum.
Kai mallama Daula barkanku da kokari.
To barkanku da wannan lokaci. Wake kan layi.
To alhamdulillah. Gaskiya Garba Salih likitan radio ne na garin Agwa Bundo man jihar Nasarawa.
To sannu mallam Garba.
To gaskiya wannan matsala da kuka yi magana akai muhimmin abu ne, kuma abu na farko zan dauki wannan matsala mu iyaye mu ne ya kamata a ce mun kula da ƴaƴanmu. Domin amana ne Allah ya bamu. Amanan nan ko da Allah ya bamu ya kunshi rayuwar gaba ɗayan sa mu kula da ita. To anan malama Daula ku yi hakuri, iyayenmu mata akwai wani dama da suke da shi musamman ƴaƴa na gida. Domin mu iyaye idan muka kawo muna tarbiyyantar da ƴaƴan da iyayen a gida na amana. To idan muka fita in yarinya ta fita iyaye mata ba su damu da inda ƴar take tafiya ba. To kin ga anan ana samun matsala. Abu na farko kenan. Na biyu shiga irin wanda ƴaƴanmu suke yi a wannan zamanin yana jawo hankalin irin iyaye marasa imani waɗanda suke wa ƴaƴa fyaɗe ta wajen shigan. Kenan ka gani za mu haɗa kai ne dukanmu a dunkule, kowa ya bada gudunmuwansa. Tunda abu ya shiga har cikin makaranta wanda aka bashi amanan ƴa a ce kuma ya ce amana, kinga abun ya wuce misali. A nan hukuma ta shiga sosai kamar yadda kuke kokari a wannan gidan rediyon naku na Voice of America. Domin irin wannan abun ya faru kuna bin diddigi sai kun samo yadda za a yi maganin wannan abun. To dukanmu da mu da hukumominmu mu sa ido. Mu ga cewa muna tarbiyyata da yaya, in kana da ya karka ji kunya ka nuna mata gaskiya. Uwa da uba ku nuna ku aje ƴaƴanku ku nuna musu tarbiyya na gaskiya. Ba boye boye. To anan za a samu a ga an samu tarbiyya mai kyau kuma an kauda wannan ɗabi'a da ake na fyaɗe.
Da fatan Allah ya kare mu daga kwarai saboda ƙarancin lokaci bari mu ba wasu dama.
To mun gode kwarai, mun gode. To assalamu alaikum.
Assalam.
Daga ina ake magana?
Kina magana da Yusuf Bazuka mai Leda Bazo.
To muna jin ka mallam Yusuf. Wani kira za ka yi ma iyaye?
Yawa, ina kira ga iyaye mata kamar yadda wannan mai faɗa ya gabata yake bayani akan cewar hakika yawan ɗorawa yara talle. Sannan kuma ba a kula da yara, wannan yaro ya shiga nan ya fita nan, ga kuma wata sutura da zamani ya kawo yanzu za ga yarinya ta sa sutura ta matse. Dole duka wanda yake da wannan layin na banza na sha'awar faɗe a yara to zai sha'awar yi mata. Kuma bayan haka mu kanmu iyaye maza sai ya ga baka san ina ƴaƴarka take kwana ba da waɗanne ƙawaye take mu'amala, sai ya ga yarinya ta hau mota ta bar gidansu, ubanta da uwarta ba ta sani ba ta tafi yawo. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin wanda zai jawo gurɓata ƴaƴa mata.
To mun gode kwarai mallam Yusuf.
Salamu alaikum. Barka da wannan lokacin.
Yawa, Ramizatu barka da yammaci.
To barka ka dai. Wa muke magana da shi?
Kuna magana da Ibrahim Santana daga Jimeto Yola.
To me za ka iya cewa game da wannan maudu'in da muke magana a kai?
To alal hakika wannan ya zama wani babban bala'i a duniya. Especially ma kamar arewacinmu nan, wannan masifar gaskiya abin ya zama ruwan dare.
To me kake ganin iyaye, wacin rawa kake ganin iyaye za su taka don kawo, ko da ba a magance duka ba a kawo raguwar shi?
Hakika wannan mataki da iyaye ya kamata su ɗauka batun maganar talle-tallen nan. Tallen nan ba ta da wani fa'ida ko kaɗan. da kuma yanayin fitar yara ina ta tafi ina za ta je da sauransu duka in ana kula da wannan insha Allah Allah zai kawo mana sauki cikin al'amarin nan
to Allah ka amin mun gode kwarai
ajiya naga wani abu mamaki a wayar wani bawan Allah aga wani dattijo ya kai shekara 70 da wani abu to ana yanke masa hukunci ana masa bulala ba da wasa ba
muna ji
to irin haka har ma wani yana cewa ba ka jin tausayin ce wannan ko an kashe shi wallahi ne ba zan ji bakin ciki ba dan wannan ba karaman masifa bane a cikin al'umma
gaskiya to Allah ya sa
mun gode kwarai ga wani kina nan daga Maiduguri ko
assalamu alaikum
assalamu alaikum
to da wa muke magana
kina magana da Muhammad Abubakar Soja wanda yake aiki a Maiduguri Giwa Barak
to muna jin kama da Muhammad
yawa wannan abubuwan gaskiya ni nake gani sai dai ayi musu ayi addu'a kawai ya magance su gaskiya saboda wasu yara zaka ga sun fito daga mawadatan gidaje ma amma kuma abubuwan yana faruwa da su
to me kake ganin za a yi
addu'a kuma a ci gaba da addu'a kawai ya magance wannan amma gaskiya duk wani abu nake gani ba za ya magance wannan lamarin ba
to Allah ya sauke
mun gode
Allah ya sauka
yawa to gode mai magana Muhammad Abubakar Soja daga kashi
to Malam Muhammad mun gode to daula hafa mu jira wasu masu kiran su shigo mutane da yawa suna magana wai akan talla amma ni ina ganin ba talla bace kadai gaskiya da kwai laifin iyaye mata ma kan wannan abin saboda da yawa wanda ke cikin gari ko kuma wuraren gida karkara zaki ga yarinya ai karama ai shekara 1 2 bata ma yi da ma wayo bata san meye duniya bata fito ba ko wando
eh to gaskiya
tana yawo tsakiyar titi ko tsakiyar unguwa to irin wannan idan aka samu ra imani masu irin wannan halin dole lokacin su sun ga abin da suke so
eh to kamar yanda ake magana tarbiya kam shine farko shine ginshikin farko da zaka fara ba ƴaƴanka in ka ba su tarbiyan su kansu ma ko da Allah ya hada su da azzaluman nan sun riga sun san an gaya musu akan wannan kuma tarbiyar da aka ba su ba za su samu mutane su ci
to ga wani kira mun samu assalamu alaikum
Aminu alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Kina magana da Sabiu Dado Yarimawa karamar hukumar Tofa jihar Kano Najeriya. To gaskiya dangane da fyaɗe da ake yi ma kananan yara zuwa manya. Na farko yana danganta daga matsafa da suke ba mutane tsafa.
To
na biyu kuma nakan kasance da rashin tausayi da rashin tsoron Allah dukkan mutumin da Allah ya sa masa tausayi da tsoron Allah mutum ya kasance idan yasa aka yi ma zai ji dadi ne ko ba zai ji dadi ba to kuma jama'a dada sa idanu a ci gaba da addu'a duk kuma wanda aka kama ai masa hukunci mai tsanani in ya kama mu a kashe shi to ina ganin Allah ya da za a sami sauƙin wannan matsalar fadi assalamu alaikum sabi da yari ma kan fakarin hukumar Tofa Kano Najeriya assalamu alaikum dole ta shi ga mun da usuma
to zai gode mun gode
to yanzu daula ina zamu je kuma yanzu
to bari mu je ga zauran muhawaran da Hajjia Binta ta hada mana ko domin jin yadda aka kare tattaunawa akan wannan mawdu'in yau
kin ga inda wannan labari da kika bada idan da uwar a ce tana jin yarinyar nan a jikinta rana na farko daga ya fara ba su raken nan tun daga kan ba su raken za ce ba mai da maka ta guri kaza mai rake ya ba mu kaza yayin kaza ya duk abin da ya kullun in ya tara su ya ba su duk abin da ya sai ta zo ta gaya ma mama kullun duk abin da aka ce
ta zo kin ga in aka ta abin ya yi wa dole zaka fara tunani
to kin ga daga haka da taka uwar din sai ta yi tunani kuma ta san me take yi to daga nan gurin za ta fara gane cewa anya babu wani alamar tambaya a tare da wani da yake ba wani kaza kin ga ran da yazo na karshen nan yace mai ya raba raken nan ya ba mu wannan ta ne ko kanin yace yayi gaba ita za ta biyo shi gaba kware kuwa za ta gaya ma mama ta ce ai da ya raba rake yau ma yace mana wane ya tafi ni kuma ya bani kana ko ya bani ya mun kaza
kin ga inda ake samun matsala kenan wani lokaci ku ce mu muna da nawa yanzu gaba ɗaya an kawo misalai da abubuwar dama har kullun da ke da nafisan nan ma gaba ɗaya kullun da aka ku abinda kuka gani kawai ita macen da ita kadai take da haƙƙin sa ido akan yarta ta kare mata mutuncin ta har yanzu ba a kawo wata irin lawa mahaifi zai taka a cikin gidan ba to mafi akasari mazaji namiji sakacin namiji yafi illa akan sakacin mace domin idan namiji aka ce ya tsare gidansa da kyau kuma gidansa ya tsaru kuma ya samu haɗin kan matarsa kina ji ko wallahi ire-iren waɗannan abubuwan ba za su samu kafar shiga a cikin gidajen su ba. Yanzu da kuka zo aka ce mai rake yana zalunta yarinya har ya mai da ta gaban mata, gabaki dai kun karasar da labarin akan uwarta, shi uban me yayi,
ina yake
ko mare ne ya ce kin gane abin da ke nufi? So saboda haka abin da ke faruwa shine ni abin da na dauka mafi yawanci mazajin da suke ma ƴaƴansu ko iyalansu rikon sa kai na kashi, domin tabbas akwai macen da tsakani da Allah mafi yawanci mata ba da san zuciyar su ma ƴaƴansu ke fita suna neman wasu abubuwa ba, saboda ba su da abin da za su ci, wata ƴaƴan ke ciyar da gidan, saboda haka babu ruwanta, ba ta da tara, duk inda za ku su shiga inda za su dawo mata da abin da za a ce fa ne a fita kunya a ci abinci, babu abin da ya dame su. Amma idan har namiji ya tsare gidansa ya wadatar da iyalansa da abin da ya kamata kamar yadda shari'a ta shimfiɗa masa, to me zai sa kuma mace ma ta sayar da mutuncin ta tafi ta tafi wani ta bi wasu ƙarti can wurin ma har su bata mata rayuwa. Ai barkici ai ke da kan kin zakin ba da misali, shi namiji misali aka ce miki mugu ne, ai ba da ƙarfi, ai wata fiyadan da ake mata ba da ƙarfin sai ake mata ba, wata fiyadan da ake mata da yaudara ake mata, shi din
ai da wayo ne,
ai mafi yawanci karamar yarinyar ma ba wai karab ɗaya suke mata fiyadan ba, sukan dade suna yi mata kyauta naira 5 naira 10 da alawa,
sai sun jata ciki.
Ina so ki fahimci wannan,
ai tambaye shi
saboda haka yawa
to
dan haka su irin waɗannan mutanen ai su sun san irin mutanen da suke bukatar shi wannan abu, shi yasa kuma nace miki mu ji tsoron Allah a dawo. Misali ai akwai da dama da zuwa ta ba da misali ta tashi Salamatu, to saboda haka abin da yake faruwa shine kin ga wato shi fasikanci kowa da inda da fuskar da yake shi da ita. Misali shi fiyadan nan gaskiya ni a tunanina kuma abin da nafi raja akai gaskiya mafi yawanci neman duniya ne, kuma kamar yana Muhammad Sani yake cewa wai in mutun yayi bai samu duniya wani ce to ai tunda ake shi dan adam ga ya mana wanda ya kauce ma Allah wajen neman duniya kuma ya samu,
kuma wallahi gore
ba dole bane ka samu dama
a tiyun wada
kin gane ba dole bane ka samu dama ai kawai mutane musiba ce
wai bo kai shi ya ce mai idan yayi wai zai samu kudi
eh musiba ce
sai to zai na kudin da kai ka gari kai shi ma
kuma zaki ga wani ba kudin. Amma dai gaskiya mafi a'ala shine mutane su sa ido akan ƴaƴansu, kada talauci ya zama shine ma'aunin da zaku yi amfani da shi ku saki ƴaƴan ku sakaka albata musu rayuwa,
gaskiya magana ba wani abu ne na alfahari ba, a kada yi a dinga sa ido
waye ka ce wa
sarki da yarinya karama namiji wa ya dauke ta saje wasa a sa ido.
Yanzu an waye
gari ya cika maganan aka dauki yarinya ko aka bannan su ma kansu matan duk da da san mata ba su cika so a faɗi abunan ba, amma akwai irin wasu kwalliya da ake ma ƙananan yaran wanda yake attracting din yake jawo
shi
to ai baki sani ba, shi shedan fa yana neman wani dan gurbi ne inda zai samu sai amfani da damu.
Muhammad Sani ni anan wannan zan iya ja da kai,
to
dalili ai a yanzu zamanin da muke ciki in dai ka bullo ta wannan in har magana kwalliya kake
ne kananan yara
je kasu ba mu karanta magana kananan yara, ai muna maka magana mace da namiji ne, muna maka ana magana akan matsalar fiyade ne. Idan har wai dan sha'awar kwalliya alhaji gari za ni
to ka dinga
akwai inda zan tsaya inda za a ga kaje ga manyan makarantu nan kwalliya sai wata tsirara ma za ta zo wallahi
ba ai babba ce wannan ana maka magana kananan
shine muke ce maka shine muke ce maka to ga nanan da
shi ai
saurare da Allah
shi ai da wannan
ai babba ce wannan sai sace ba wai sha'awar jin dadi ke
ai wannan tunda farko ne
ina ga ma gaskiya magana
ne mafita ku ba
mafita ita ce a koma ga Allah kamar yadda na faɗa, kai malam ka sani cewa duniya ba ta samuwa da wata dabara wadda ba ta hanyar Ubangiji ba, Allah shi ke azurtawa. Kar ka manta da cewa kai duk yadda ke gina mutum yana tafka fasikanci irin wannan shi fa ba zai yi dafa aida yarsa ba,
haka ne
to ka sani
lokaci
a ci har yayin nan suna tabawa, eh to duk shi ne nake tokin ko ga ai iya
ka musu
yanzu da fata nake
to ba nake shi to ke yarda to yanzu wannan da nufin jin dadi ne ko neman duniya, neman duniya ne
neman aika
duniya ne neman duniya ne
kina yana aka samu wani hakimi ba hakimi a babban gari
a ina
abu bangare ba duk da ba sai mun faɗa sura ba wai ya je har sai da mai girman sarkin wannan jiha ya dakatar da wani hakimi saboda ina amfani a ce hakimi wanda kake tunanin cewa ya kamata a ce ya kula da abin da ke karkashin shi dinda duk mutumin da ya samu a masarauta
ai wannan nauyin ma wani abu
haba
to ku dai yanzu ku kaduba da akan ku yake mata gaskiya tsakanin da Allah wani lokaci mu ma madaje umman fita neman abinci kuna zubar mu da mutunci da mun ba ku tsara yayan in sarki zaki zo ki tarar da cewa akwai ƙananan ƴan matan da mace ma bata isa tsayawa da saurayi ba amma an san ana nan an san lokacin da mai gida ke dawowa saboda haka yarinya sai a fara bata abin nan izini ta ba maza goran gayyata lokacin da zaka ce to ku tabbatar da ba ku kai karfe kaza a waje ba domin babanki zai dawo lokaci kaza kike sani a haka sai ki ga uwa ita take jefa yayanta cikin wannan mummunan al'abari
ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje in mamar ka ce
ya za ka yi
idan yar ka ce
ya za ka yi
in dan uwar ka ce
ya za ka yi
in matar ka ce
ya za ka yi
in yayar ka ce
ya za ka yi
in jikar ka ce
ya za ka yi
ya za ka yi ya za ka ji me fiadewa wane yin fiadewa wane yin fiade yin fiade yin fiadewa wane me fiadewa wane yin fiadewa wane yin fiade yin fiade yin fiadewa wane ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje
Madalla wannan mawaki gaskiya yayi magana yace idan kai ne ya zaka ji idan kai ne akai ma diyarka ko akai ma kanwarka ko akai ma matarka ya zaka ji amma kaman yadda Daula zauren muhawara yau da gobe da sauran masu sauraron mu da waɗanda suka kira suke ta magana yawanci ake maganar talla ni har yanzu ban ji an yi magana kan na wanda ake makananan yara ba cewa me ya kamata iyaye su yi ni gaskiya irin wannan laifin iyaye ne kacho kam saboda kina da diya a shekara daya da wata kamata ya ma a ce diyarka daga kan shekara matsayin shekara 7 kasa inda take a kullun
gaskiya
kasa ina take zuwa kasa in makaranta ta tafi kasan lokacin da ake kaita ma da kai ma me kaita makaranta ba ita take zuwa koda kuma makarantar kofar gida ne so irin wa'annan abubuwan gaskiya yafi zama laifin iyaye duka mata da mazan saboda idan namiji ya ga lura cewa mace ba ta da kula shi ai dole sai ya sa ido ba sai ban mata ita kadai ba sai dai in ya ga cewa mai kula ce sannan sai ya ci gaba da sa mata kula koko ya kika gani
to ni ma din dai haka nake gani ya kamata iyaye su kula da yadda za su tsara ƴaƴansu batun cewa a bar yara su tafi makaranta su kadai bai taso ba ya kamata yara kanana a samu wanda zai raka su zuwa makaranta in ma makarantan boko ne in ma kuma allo ne da komai
da kuma
ina jin sai kuma maganan da ake tayi na maganan boarding school da ake musu a makarantar kwana to ya kamata wannan ai kira sosai dan musamman matakin da gwamnati take dauka dan saboda a yau da muka yi mutane biyu da suka aika mana sakonnin nan so ya nuna cewa abin na yawan faruwa kenan to sai in ga inda a ce ana hukunta su sosai be kamata a ce abin ya dinga faruwa ba
da wannan kuma sannan kuma maganan sai in ga tsakanin uwa da iya babu kunya gaskiya tun yarinya na karama ka nuna mata cewa wannan wurin nata al'aurarta al'aura ce kada ki bari ko tun daga shekar tun da yarinya ta fara wayo ma
to akwai gaskiya babban matsalan dan kam
eh da kai wannan kunya saki ga wa ta saki diyarta bata san me take ciki ba bata san me saboda wai kunya to tun farko aka nuna ma yarinya ta nuna miki cewa ma idan wani ya taba miki nan ki zo ki fadi to duk za a samu matsala
to lokaci yayi halin
eh to duka ana muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin
ni Daula Salim
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a huta lafiya ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba Go.